الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساكي سادوا وانا مسلاة متار البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكينا نغدن قيا وانا نغرين كنو وانا يمتشي من البركة نجوماء يومنا بقوي قوات جماد الثاني هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو تياد قليه هدو da 40 da 7 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati ali imran, wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta 144 a wannan sura. Wannan shine majalisin mu na 100 daidai a cikin wannan tafsirin wannan sura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد باول بني فاشي من زوني كوي وند حقيقه من زني سن شودي غباننسا.
نعم.
افا ان مات او قتل شن ينزو اذا يموت هو اكا كشي شي انقلبتم على اعقابكم سيكو جويا بايا اكن دغادغانكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. duk kuma wanda ya juya baya akan digadigansa to ba zai cutar da Allah komai ba. wasa yajzi Allahu shakirin, da sannu kuma Allah zai saka wa masu godiya. kamar da aka sani cewa wannan sura tun daga ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala yana mana maganar abin da ya samu musulmi a yakin Badar.
na'am.
ayakin Uhudu.
Na'am.
Abin da ya faru ga musulmi a yakin Uhudu na koma baya da suka samu da rashin nasara a sakamakon abin da ya faru daga wajen wasu daga cikin su na sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ba su na cewa su tsaya a wata matsaya, kar su bar wannan matsayar har sai umarni ya zo musu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. sai aka samu wasu daga cikin waɗanda aka ba mu waɗannan umarni sun saba ma umarnin saboda wani dalili nasu, kamar yadda bayanin zai zo nan gaba.
na'am.
to wannan ya jawo koma baya daga nasara, nasara ta dawo rashin nasara, wanda da su suka yi nasara kuma daga baya sai abinda Bahaushe yake cewa reshe sai ya juye da mujiya.
na'am.
sai dama sai zamu kuma nasarar ta dawo a kansu. to a wannan lokaci aka kashe waɗanda aka kashe daga cikin musulmi, aka kuma ji ma waɗanda aka ji musu rauni. to daga nan shedan ya samu wata kofa, sai ya fara wato kururuwa a cikin musulmi yana ce musu inna muhammadan qad qutil, an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu ba don wani abu ba dan ya sa guyoyinsu su yi sauki sanyi ya sa jikinsu yayi sanyi saboda haka su fitar da rai su ƙara yin rauni wannan ya sa a ci gaba da murƙushe su saboda haka sai yayi wannan makircin ya yada wannan jita-jitar
na'am
to daidai wannan lokacin akwai wani ana ce da shi Amr ibn Qami'a al-Laythi wani kafiri ne wanda ya ji wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rauni a wannan yakin lokacin da abubuwa suka hargitse ya ainihin da ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka har ya fasa masa ka to lokacin sai ya koma cikin mushrikai sai yake cewa ai ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kashe Muhammadu na kashe Muhammadu to wannan yasa aka ƙara samun wato rikicewar guri su kafirai suka ƙara jin wani ƙarfin gwiwa cewa sun yi wata gagarumar nasara wacce ba su taɓa tsammanin za su yi ta ba su kuma musulmi jin wannan kururuwa ta shaidan na cewa kutila Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an kashe annabi Muhammadu sai ya zanto kuma su ma sai suka riƙa jin haka a ransu suka yarda cewa ai za a iya kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka daga nan sai suka fara yin rauni a cikin abin da suke yi na yaƙi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewa ko da zai kasance da gaske ne an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma zai yiwu a kashe shi ɗin kuma zai yiwu da zanto ba a kashe shi bai rayu amma kuma ajalinsa zai zo saboda haka zai koma ga Allah duka waɗannan abubuwa biyu suna iya faruwa yana yiwuwa a kashe shi kamar yadda annabawa da dama haka ta faru da su an kashe wasu daga cikinsu sannan kuma da dama sun zo sun wuce sun shuɗe sun koma ga Allah to amma wannan ba hujja ba ce gare ku na ku yi sanyi a kan sha'anin addini ko yana cikinku ko baya cikinku addinin yana nan wanda ya zo muku da shi saboda haka kamata ya yi ku ci gaba da riƙe addinin ku ci gaba da tsayawa a kan digadiganku kada ku juya baya saboda irin wannan ta faru ga wasu annabawa da suka gabata amma al'ummarsu ko mabiyansu ba su ja da baya ba ba su yi rauni ba to ku ne ya fi cancanta ya zanto ba ku yi rauni ba saboda ku kuke da fifiko a kan waɗanda suka gabace ku a dalilin fifikon da annabinku sallallahu alaihi wasallam yake da shi a kan waɗanda suka gabata to shi ne wannan aya ta sauka wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammadu ba wani ba ne face manzo ne kawai kuma manzanni wanda manzanni hakika sun shuɗe gabaninsa saboda haka shi ma abin koyi ne a cikinsu wajen saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na zantowarsa manzo kamar yadda suke manzo kuma na yiwuwar a iya kashe shi kamar yadda aka kashe wasu daga cikin manzannin Allah Allah subhanahu wata'ala ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa karara wanda wannan shine guri na farko da Allah subhanahu wata'ala ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa Muhammadu
na'am
a cikin alqur'ani
na'am
to gurare hudu ne wannan shine gu na farko a cikin suratu ali imran sai kuma na cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu bai kasance uban wani daga cikin ku ba ya kasance manzo ne na Allah cika makin annabawa kuma manzo na Allah walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ya kasance manzo ne na Allah kuma cika makin annabawa sannan sai a cikin suratu muhammad inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kware kuma suka yi aiki da abinda aka saukar wa muhammadu aka faɗe shi da sunansa
na'am
wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim saboda haka gaskiya ne daga ubangijinsu sai kuma guri na ƙarshe shine a cikin suratul fath muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum
na'am
muhammadu manzan allah
ne sallallahu alaihi wasallam
to in banda wannan wurin sai a can inda Allah ya kira shi da suna Ahmad a cikin kissar Annabi Isa alaihi salam lokacin da Annabi Isa ya kira mutanansa ya gaya musu cewa shi manzon Allah ne zuwa gare su mai gaskata abin da ya gabace shi kuma wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad bi bishara da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmadu waɗannan sune wuraren da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo karara a cikin Alkur'ani amma duka inda Allah yake kiraye kirayensa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama aka kira shi da ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa ire-iren waɗannan ya ayyuhan rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ko a kira shi da sunan manzo ko a kira shi da sunan annabi saboda haka amma anan an kira shi da sunansa karara wannan suna na annabi sallallahu alaihi wasallama a luga yana nufin shayabo da muhammad shi ne wanda ake yabansa yuhmadu hamdan ba'da hamdin yamma zai zama akan wannan siga ba sai idan ya kasance yaban ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yabo bayan yabo shi ne ya cancanci zanto muhammad wanda ake yabansa yabo bayan yabo yabo marar iyaka a lokacin da aka haife shi kakansa ce kakansa Abdul Muttalib shi ne ya sa masa wannan suna aka ce da shi mai aka yi ka sa masa wannan suna tare da cewa a cikin iyayenka babu mai wannan suna ya ce na sa masa wannan suna rajautu an yahmadahu an-nas don fata na mutane su yabe shi wato ya zanto yana yin abinda mutane za su ta yabansa kuma wannan abin shi ne ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin marubuta tarihi sun ce gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama a al'ummar laraba ba a samu mai wannan suna ba daga kan shi aka fara samu amma as-suhaili a cikin raudul unuf da sharhin sira ta ibnu hisham ya kawo cewa gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne kawai aka samu wanda aka sa masa wannan suna muhammadu akwai muhammad ibn sufyan ibn mujashi kakan kakan al-farazzaq akwai wani mawaki daga cikin mawakan lokacin daular bani umayya ana kira shi al-farazzaq sunan shi hammam ibn ghalib to kakan kakansa sunansa muhammad ibn sufyan ibn mujashi sannan banda shi akwai muhammad ibn uhayha ibn julah al-ausi sannan banda shi akwai muhammad ibn humran ibn rabi'a an ce su waɗannan waɗanda aka kira da waɗannan suna irin suna annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensu sun kasance suna fita fatauci can suka sauka wajen wani basarake daga cikin sarakunan mutanen sham nasara wanda ya yi karance-karance to shi ne ya gaya musu cewa a cikin yankinku mun karanta cewa za a aiko wani annabi kuma sunan shi muhammadu to sai suka yi fatan ya zanto kowa sai ya fatan ya zanto ko ɗansa ne sauraka kowa sai ya zo sai ya sa wa ɗansa muhammadu sai kuma abin ya zo ya wuce shiru ba wani aike to sai da na gaskiya ya bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaya musu cewa bai zo duniya don ya zauna har abada ba bai zo don ya dawwama ba wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun wa ma sanya ma wani dan adam gabanin ka dawwama ba a bayan kasa shin yanzu idan ka mutu su za su dawwama ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko Allah subhanahu wata'ala ya karantar da su cewa ba wanda zai dawwama a bayan ƙasa ba ne saboda haka in lokacin mutuwarsa ya yi zai mutu in lokacin komawarsa ga Allah ya yi zai koma ko ta hanyar a kashe shi ko kuma ta hanyar ya yi mutuwa kamar yadda kowane mutum yake yi saboda haka kamar yadda sauran annabawa suka yi haka shi ma yake afa in mitta aw qutila qalabtum ala aqabikum shin yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya akan digadiganku wato sai ku ɗauki mutuwarsa ko juyawar sa akan ko kuma kashe shi sai ku dauke shi dalili ne da zai sa ku bar addini anan ubangiji subhanahu wataala yana musu fada cewa ba za ku bar addini ba saboda babu shi akwai ruwayoyin da aka ruwaito cewa lokacin da abubuwa suka hargitse wasu sun rikice sun rude wasu suna cewa shikenan daga yanzu ba mu da wani abu kuma da za mu yi a rayuwarmu suka fitar da kauna daga komai wasu ma aka ce sun ce a je a nemi Abu Sufyan a yi sulhu da shi a zauna lafiya saboda ka kaga batun addinin da yada addinin duka an hakura to shine Allah subhanahu wataala yake musu fada akan wannan cewa ba ku da hujja da zai sa ku koma ku zama kafirai dan babu annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakankaninku kuma Allah ya nuna musu cewa shi zamanto wasu a cikin addini gatan nasu ne gatansu ne kansu suke yi wa gata ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wa gata ba ba kuma Allah suka yi wa gata ba idan sun zauna a cikin addinin sun ci gaba da rike addinin to kansu za su amfana idan suka bar addinin to kansu za su cutar ba fa shi ne zai cutu ba kuma Allah ne zai cutu ba waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda duk ya juya akan digadigansa wato yayi ridda ya bar addinin musulunci to ya sani alal haqiqati ba zai cutar da kowa ba sai kansa Allah ba zai cuci da wannan ba domin Allah subhanahu wataala ba amfana yake da imaninsa ba kada mutum ya zaci cewa Allah yana amfana da imaninsa ko yana amfana da biyayyarsa ta yadda in ya janye mu biyayyar ubangiji zai ragu ko zai cutu ko karfinsa zai ragu a'a duk wannan abin kai kake wa kanka gata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kun yi da kyau kun yi wa kanku ne in kun munana shi ma dan kanku saboda ka ubangiji ba zai cutu da komai ba sultanin ubangiji da ikonsa ba zai ragu ba ba irin iko ne na dan adam ba ta yadda yake samun karfi da magoya bayansa yake samun rauni da raguwar magoya bayansa a nan duniya duk wani mai iko wani mai isa yakan ji karfin isa yayin da ya zanto magoya bayansa da masoyansa suna nan da yawa wanda kuma suke raguwa to yake jin rauni to shi Allah ba haka ba
na'am
saboda haka babu abin da zai cutar da shi a cikin mulkin sa dan kun yi ridda dan kun bar addini ba ku cuci kowa ba hadisin Abu Zar al-hadith al-qudsi hadisin sahih muslim wanda ake cewa shine ashrafu hadith ahli sham
na'am
babu hadisin da ya kai martaba a cikin hadisan ahli sham kamar shi hadisin da Allah subhanahu wataala a ciki yake cewa ya ibadi innakum lam tablughu dhurrifa tadurruni ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ma ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'un ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ma ku amfane ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zala zalika fi mulki shay'a Allah ce ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za ku kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikinku mafi taƙawa daga cikinku wato ku zanto zuciyarku ita ce zuciyar wanda ya fi kowa taƙawa a cikinku wanda ya fi kowa taƙawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana atqakum billah nabi ce ni na fi ku taƙawa to da kowa zuciyar shi za ta zama kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen taƙawa Allah ce wannan ba zai ƙaru komai a cikin mulki na ba abinda zai ƙare ni a cikin mulki na ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a Allah ce ya ku bayina da a ce mutananku da aljannunku da na farkonku da na ƙarshenku zai zama zuciyar kowane ɗaya daga cikinku kamar zuciyar wanda ya fi kowa fajirci a cikinku wanda ya fi kowa farjirci a cikin mutane da aljanu shi ne Iblis to da kowa zuciyarsa za ta zama kamar ta Iblis Allah ce wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba ba abinda zai raga a cikin mulki na kaga ashe kenan dan kun yi ridda kun bar addinin Allah to ku sani ba ku cuci Allah ba kan ku kuka cutar addinin nan ko yazo yayi wa gata annabi Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya zama gata gare ku, isar muku da addinin da zai daukaka martabar ku, wanda yake nuna cewa shi addini Allah subhanahu wataala bai rataya shi da samuwar wani mutum ba, da yadda idan mutumin yana nan addinin yana nan, in ya tafi addinin ya tafi, a'a, tunda dai har Allah subhanahu wataala yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka rasa a bayan kasa ta hanyar kisa ko mutuwa, addini zai ci gaba. To kaga har Allah ya dade kasa ba zai yi ba a ce dan babu wani addini ya ci baya.
Na'am.
Allah bai sanya ci gaban addinin sa da samuwar wani ba, tunda dai har ya iya dauke ma'aikin sa. To kaga dan an dauke kowane ne, addinin Allah shi yana nan, ko ku zama gatan sa ko Allah ya masa gata da kansa. Yadda addinin Allah yake yaduwa a duniya, yake shiga cikin kasashe, kasashen da ba a tsammanin addinin musulunci zai yi karfi a cikinsu, amma yanzu yana ne, yana ta shiga su. Ba kuma wai karfin musulmi ba ne ya sa haka. Wani karfi muke da shi? Ba mu da wani karfi, ba wani da aka rena a duniya irin musulmi. Mun zama raunana, mun zama sakarkaru, ba wani wanda za ka samu suna ta rawar jiki wai sun ga arni irin musulmi. Ya ga ya game da arni yana hulɗa da shi, yana wani bature ko wani bai yahudi ne, yana wani hurahanci. To wannan ya sa shi addinin musulunci shi da kansa yake yaɗa kansa da kansa, yake yaɗa kansa da kansa. Dan uwa yana cewa musulunci yana shiga ƙasar Ingila, yana bani labari ya ce kawai abinda ba mu da su ne masu karantarwa. Kaga kenan addinin ba ta hannun masu karantarwa da awa yake shiga mutane, Allah ne yake yaɗa shi da kansa. To saboda haka ko da wani ko ba wani, addinin musulunci zai ci gaba, kuma bai kamata wani ya rike addini ba saboda ba wani shi kuma yadda addinin ya daina yi wa addinin aiki, wannan ba daidai ba ne. To anan kamar a lokacin kamar sahabbai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kamar sauran annabawa da suka wuce ba ne, kamar haka suka ɗauka shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar su yake ba waɗanda za su zo su wuce a ci gaba da riƙe addininsu. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya musu wannan uslubul qasr ake kiran shi, wannan kuma ana kiransa qasrun qalbi, shi da a juya wa mai magana, a yi wa mai magana abokin magana raddi, da tabbatar masa da abinda ya kore da kuma kore abin da ya tabbatar.
Na'am.
An yuradda 'ala al-mukhatib bi ithbati ma nafahu wa nafi ma athbathahu. Shine al-qasr al-qalbi ilmun balaga. Saboda haka kamar abin da suka kore na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran manzanni bane wanda za su zo su wuce a ci gaba kuma da rike addininsu. Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran manzanni yake, zai zo ya wuce kuma wajibi ne a ci gaba da rike addininsu. Aka tabbatar da abin da suka kore. Allah ce wasu ya ji Allahu shakirin, kuma da sannan Allah zai saka wa masu godiya, waɗanda suke gode wa Allah ni'imomin da ya musu, suke gode masa da zuciyarsu, suke gode masa da zukatansu, suke gode masa da harsunansu, suke gode masa da gaɓoɓinsu, kuma suka tsaya kyam akan imaninsu, wani abu bai girgiza su ba. Suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye a cikinsu da bayan ya koma ga Allah. Wannan waɗanda suke kan gaba a cikin wannan su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke kan gaba a cikin yi wa Allah godiya da zukatansu da harsunansu da gaɓoɓinsu da tsayawa akan imaninsu, su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum ajma'in. Sun tsaya akan addininsu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, duk da aka samu wasu can daga cikin wani yanki na Larabawa waɗanda ba su samu zama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sun yi ridda, amma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ƙyare su ba, suka fuskance su, suka yaƙe su, har suka dawo da na dawowa cikin addinin musulunci, wanda yake nuna maka cewa waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya ce wasu yajzillahu shakirin. Kuma shugaban ash-shakiri ne shine sayyidina Abubakar.
Na'am.
Shine sayyidina Abubakar. Yadda ya tsaya ya kafe, duk da cewa gashi a lokacin Madina tana cikin barazana, daular musulunci tana cikin barazana ga waɗancan sun balle wasu sun yi tawaye sun ce su ba za su ci gaba da zama ƙarƙashin shugabancin Sayyidina Abubakar ba ba dan kowa saboda su dama suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ne da babu shi shikenan su sun ja da baya wasu sun ce ba za su ba da zakka ba wasu sun yi riddama sun bar musulunci sun bo su annabawan ƙarya can kuma ga daular Rumawa su ma suna kawo wa musulmi barazana ta bangaren Sham ta bangaren arewa
na'am
saboda musulmi suna cikin wani yanayi ga shiga ana cikin alhinin rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar Sayyidina Abubakar ya tsaya kai da fata akan cewa na farko wannan runduna ta Usama ibn Zaid da za su dafi yankin Sham domin kausawa da Rumawa sai ya zartar da ita saboda Annabi ya bar wasiyar cewa a zartar da ita sannan kuma zai kyale waɗannan da suka raba tsakanin sallah da zakka ba sai ya aike su sannan da waɗannan da suka ce su kuma sun yi ridda sun bo na Annabi duk da cewa sahabbai a lokacin wasu suna ba shi shawara cewa tunda yanzu ga wata barazana ta cikin gida bai kamata a ɗebe sojoji ba a tura su yaƙi can wajen gari wajen Madina su nufi Sham sai za su taro yaƙi da Rumawa gashi a cikin mu ma Larabawa wasu daga cikin musulmin sun ja da baya ya kamata yanzu a tsaya a fuskanci wannan barazana ta cikin gida sai na Abubakar ya ce ina tunda dai masiyya ce ta manzo Allah sai ya zartar da ita Annabi ya ce a zartar ko sai ya zartar haka kuma aka yi ya tsaya kai da fata ya ce kuma sai ya yaƙi duk wanda zai rabe tsakanin sallah da zakka zai rabe tsakanin la ilaha illallah da zakka to kuma haka aka yi kaga in ana maganar masu godiya to shine shugabansu wanda Allah ya ce wasa yajzillahu shakirin a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ma faɗi gwargwadon wani irin sakamako zai musu ba don ya nuna maka cewa sakamakon yana da yawa ba za ka iya cewa ga gwargwadonsa ba kowane gwargwadon irin yadda godiyarsa take wanda godiyarsa take da yawa godiyarsa take da girma sakamakonsa ya zama da yawa da girma wanda godiyarsa take yar kaɗan sakamakon ya zama to gwargwadon godiyarsa shi yasa sai aka nade maganar gwargwadon abin da za a bashi na godiya inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ba wani sissafi ba wani safi haka Allah zai bayar dana Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da cikin sahihaini ta rawaito hadisi yana cikin sahihul bukhari cewa sayyidina abubakar bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya yayi wafati sayyidina abubakar yana waje baya cikin garin madina yana al'awali wajen madina wani wuri da ake kira sulh ya shigo bayan ya ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya zo ya samu mutane a zazzaune a masallaci duk kowa alhini ya lullube shi damuwa ta rufe shi yau an waye gari su kadai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu saboda haka da ya shigo masallaci ya ga mutane bai ce wa mutane kowa komai ba sai ya shiga wajen nana Aisha inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kwance yana shiga sai ya nufi inda yake kwance an lullube annabi sallallahu alaihi wasallam da wata tufa wacce take irin wadda take zuwa ta Yaman din nan wacce suke kira Habira tana da zane sai ya daga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai sunkuya sai sun bace shi ya fashe da kuka yace bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu alayka mautatayn amma al-mautatu allati kutibat alayka faqad mitta sai na Abubakar ya sun bace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a fuskar sa yace mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah na rantsi da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa bi ba mutuwar da Allah ya rubuta maka ya kaddara maka to kayi ta ba maganar ka dawo a cikin mu kuma ka kara mutuwa mutuwa ɗaya ce kuma kayi ka gama ta ba wani maganar wani yazo ce Annabi ya taso ya dawo har ya gamu da shi ko ya gana da shi ko ya bashi kaza kaza duk ƙarya ne ba gaskiya ce amma al-mautat allati kutibat alayka faqad mitta wallahi la yajma'u Allahu alayka mautatayn Allah ba zai hada maka mutuwa bi ba ka mutu ka dawo ka sake mutuwa
amin
Abdullahi dan Abbas yake cewa bayan haka sayyidina Abubakar sai ya fito sai ya samu Umar ibn al-Khattab ya rikice ya rube ya tsaya cikin mutane yana ta magana yana cewa duk mutumin da ya sake cewa annabi ya mutu sai na yinki masa harshe sai na sare masa kai ki duk mutumin da ya sake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai na sare masa kai yace annabi ba mutuwa yayi ba zai dawo zai kuma tona asirin munafikai sai ya tattaro su duk ya yinki musu harasa ya tara mutane yana ta musu wannan hudu ba sai Sayyidina Abubakar ya shigo masallaci sai ya ce wa Sayyidina Umar ijlis ya Umar Umar je ka zauna mutane suna ga Sayyidina Abubakar ya shigo sai suka bar Umar sai suka dawo ga Sayyidina Abubakar da kowa yana sauraron Sayyidina Abubakar yanzu kuma an juyo an kyale Sayyidina Umar a lokacin bai zauna ba yana ga kamar yana magana da yake fadar daidai kuma Sayyidina Abubakar zai taka masa bilki mutane sai suka fuskanto Sayyidina Abubakar sai ya ce da su amma ba'd faman kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut yace to ya ku mutane wanda duk yake bauta wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to yake bautar Allah saboda shi to yau annabi Muhammad ya rasu wanda kuma Allah yake bautawa daga cikin ku to Allah yana nan hayyun ne la yamut yana nan a raye ba zai mutu ba sai ya karanto wannan aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qadartum ala aqabikum man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakir sai karanta musu wannan ayar da muke karatu a cikin ta har zuwa ƙarshen ta sannan yace wallahi laka annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya Abdullahi dan Abbas wanda shi yake bada wannan labarin yace wallahi kai ka ce mutane ba su taba jin wannan ayar ba sai a rana tare da cewa ayar ta riga ta sauka tuntuni an karantar da ita an karanta wa mutane sun ji karatunta a sallah amma saboda rikicewa da hautsinewa an ma manta da ita kamar a lokacin aka saukar da ita ba su taba ji ba hatta talaha Abubakar sai da suka ji ta a bakin Sayyidina Abubakar fatalaqaha minhu an-nas kulluhum daga nan mutane suka karbi wannan ayar daga bakin sa fama asma'u basharan min an-nas illa yatluha duk wanda ka hadu da shi sai ka jera karanta maka wannan ayar duk mutumin da ka hadu da shi cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat afa in mata aw qutila talab sai ta zama kamar wasiya ce suke wa juna cewa ba gudu ba ja ne baya yanzu ma tafiyar ta fara saboda haka kada a dauka za mu yi sanyi da wannan addinin saboda yau annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu kamar sai ta zama kamar wasiya suna yi wa juran su caji da ita duk wanda ya gamu da wani ce to fa gafa abin da Allah ya ce man yanqaliba ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda duk ya juya baya to fa ba zai cutar da Allah komai ba kuma Allah ya da zai ga masu gode masa da tsayawa akan ni'imar da ya musu kuma zai musu sakayya Sayyid ibn Musayyib yake cewa Umar lokacin da aka karanta wannan ayar Sayyidina Abubakar ya karanta wannan ayar yana fadar wannan ayar gaba ɗaya sai jikin sa yayi sai yace sai na sankame ne saddar kamar irin wanda idan abin nan sanyi ya sa shi ya daskare sai na ji kamar kafafuwa na ba su dauke ni ba ke nan take na fadi kasa a lokacin ya dawo hayyacinsa a lokacin ya ce hatta ahwaitu ila al-ard hina sami'tuhu talaha alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat a duk lokacin da yake wannan magana shi da gaske bai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai da Sayyidina Abubakar ya je yana karanta wannan aya sai ya da cewa lalle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wannan ayar ta zama musu wani irin da'ura ce da take zaburar da su take zaburar da su duk sanda suka ga alamar za su yi rauni to sai su turo wannan ayar akwai Salim Maula Abi Hudzaifa, Salim Maula Abi Hudzaifa a lokacin yakin Yamama, yakin da aka yi da Musailimatul Kazzab, babban makaryaci nan da ya da'awar annabta.
Na'am.
Lokacin da aka bashi tutar yaki aka ce ya rike, sai ake masa wasiya cewa ya kula fa da tutar nan, domin wanda yake rike da tuta shi ne alamar cewa wannan runduna tana nan tsaye da kafarta, yayin da tuta ta je ƙasa to ba za runduna ta faɗi, wannan bataliyar ta faɗi. Saboda haka da aka bashi tutar bataliya, sai ake cewa da ya far kula da tutar nan ya rike ta da kyau. Sai wani ce masa, in kana jin kana ji wa kanka tsoro, to kawai ka bari mu ba mu wani tutar nan ya rike, saboda kakkaje a nufo ka ka yadda ita ka gudu. Mutane da sun ga tuta ta faɗi za su ce to shikenan an cinye mu da yaki. Don haka sai wani yake gargadin Salim cewa idan kana jin tsoro to ka bari wani rike tutar nan. Sai yake cewa bi'sa hamilul qur'ani ana idan, indai na zama haka mai jin tsoro kuma zan sakaci da wannan tutar, to na tirda zamantowa na mahaddacin qur'ani. Kun san yana daga cikin manyan mahaddata alqur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, Salim Maula Abi Hudzaifa yace to tirda ni ina mahaddacin qur'ani har a rika gaya ma wannan maganar, wai ina jin tsoro in bar wani ya dau tutar. Saboda haka ya rike wannan tutar da hannunsa na dama, yaki yayyaki aka sare hannun nan nasa na dama, sai ya dare ita hagu, yaki yayyaki sai aka sare hannunsa na hagu, sai ya dawo ya kankame ta da abin da ya rage na dungulminsa. Haka yayi har sai da aka shifa. Yana kuma karanta wannan aya, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Haka ya dinga karanta wannan aya har Allah ya karbi dan sai shahada. Saboda haka sai wannan ayar sai ta zama musu wani abu da mai zabarar da su akan addinin Allah. Saboda haka barin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sun ji ciwon sa ba kadan ba.
Na'am.
Ba a taba musu, ba su taba ganin wata musiba da ta kai wannan musulmi tunda suke a lokacin, ba a taba yin wata musiba da ta kai rashin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su ba.
Na'am.
Sun san irin ni'imar da take tare da su. To amma kuma rashin sa bata sa sun sage ba. Sai ya zama na sun ƙara ƙaimi ne a lokacin addinin musulunci ya yi ta yaɗo ya shiga ko ina da ina. Kuma wannan ayat tana nuna maka falalar sayyidina Abubakar.
Na'am.
Falalar sayyidina Abubakar a cikin sahabbai. Ka duba yadda sayyidina Umar yake da matsayin sayyidina Umar. Kasancewarsa shine mutum na biyu da yazo yana magana duk mutane sai aka bashi sauraro. Amma sayyidina Abubakar yana zuwa sai aka koma sauraron sayyidina Abubakar. Shi kansa a lokacin sayyidina Abubakar ya kare shi da wannan abin wanda ya bace masa, ya ji kamar a lokacin ne ma aka sanar da shi. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake cewa fa zahara atharu hadha al-itab, tasirin wannan fada da Allah ya musu, wannan ayat da Allah ya musu fada ya ja kunnan su, sai tasirin ta ya bayyana. Wa hukmu hadha al-khitab yawm mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ma'aiki ya koma ga Allah, sai tasirin wannan fada, wannan ayat Uhud aka saukar da ita, ayat Uhud shekara ta biyu aka yi, kaga tsakanin saukar da ayat lokacin da abin ya faru da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kimanin shekara takwas, amma a daidai lokacin tasirin wannan fadan da Allah ya musu, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, sai gashi wannan tasirin ya bayyana a wannan ranar. Sayyidina Abubakar ya karanta ayar kuma ta ratsa jikin musulmi a lokacin, kuma ta ci gaba da yi musu tasiri a dukkan wani fage na fafatawa da suka shiga. Saboda haka yake cewa lokacin da ma'aiki ya koma ga Allah, wartadda man tadda ala aqibaihi, wanda ya rida ya rida, wa thabata ash-shakiruna ala dinihi, masu godiya ga Allah kuma suka tsaya kyan akan addinin su, fa nasarahumullahu, Allah kuma ya ba su nasara, wa a'azzahum, ya ɗaukaka su, wa zafarahum bi'adaihim, ya ba su nasara akan maƙiyansu, wa ja'ala al-aqibata lahum, ya sanya musu kyakkyawan ƙarshe. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sanar da su cewa komai a gurin Allah muƙaddari ne, ba abubuwa haka suke faruwa kwatsam ba, Allah ya riga ya tsara komai daga ciki har da komawar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mahaliccinsa. Cewa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, wani rai ba zai yiwu ya mutu, wani rai ba zai yiwu ya mutu ba sai da izinin Allah. Kitaban muajjala, rubutaccen abu ne kuma ƙayyadajje, rubutaccen abu ne kuma ƙayyadajje ne. Man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wanda duk yake nufin sakamakon duniya to zamu bashi daga cikin ta. Man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, wanda kuma ya nufi sakamakon lahira shi ma zamu bashi daga gare ta. Wa sanajzi shakirin, kuma da sannu zamu saka wa masu godiya. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da sanar da su wannan sha'ani na aqida, aqidar qaddara, cewa komai na gurin na Allah muƙaddari, ba kuma mai iya canza ƙaddarar Allah. Babu wani rai daga cikin halittar Allah, na mutum ne ko na aljanne ko na dabba ne ko na tsuntsu ko na ƙwaro, duk wani abu mai rai da ka sani babu ba zai yi ya mutu ba illa bi iznillahi, sai da izinin Allah. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan halitta da Allah subhanahu wataala ya ƙaddara wa iya rayuwar da zai yi a duniya. Saboda haka in ya koma ga Allah to da izinin Allah ne ya koma. Izini iri biyu ne, akwai al-iznul kauni al-qadari, akwai kuma al-iznul shar'i. Akwai izini na ƙaddara kamar yadda yake a cikin wannan aya, illa bi iznillah, kana cewa illa bi qadarillah, shine ƙaddarar Ubangiji. Akwai al-iznul shar'i, izini na shari'a, kamar yadda Allah ya ce ablahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da waɗanda suke da suna da wasu abokan tarayya da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba, anan izini na shari'a, to Allah bai yi umarni da shi ba. Bambanci tsakanin al-iznul shar'i, al-iznul kauni da al-iznul shar'i, shi al-iznul kauni dole sai ya faru, dole sai ya faru, duk abin da Allah ya izinin faruwarsa dole ne ya faru. Kuma ba sharadi ba ne cewa abin nan da zai faru Allah yana son sa, shi baya da alaka da mahabba, baya da alaka da shi Allah yana son abin. Sabanin al-iznu shar'i, al-iznu shar'i abu ne da Allah ya yi izini a kansa yana son shi, amma kuma ba dole ya faru ba, ba dole ya faru ba. Allah ya ba da izini kowa ya yi musulunta, ya ba kowa izini ya musulunta, amma kowa ne yake musulunta, ba kowa ne yake musulunta ba. Amma mutuwar kowa da Allah ya bada izinin mutuwarsa zai ja akan wannan izini ba zai ja ba, to shi iznul qadari alkauni baka iya ja da shi. Idan aka bada izinin daukar ran mutum shikenan sai ya tafi, yana ya so ko ya shirya ko bai shirya ba dole sai ya tafi. Amma shi aliznul shar'i, izini na shari'a, shi Allah subhanahu wataala ya baka wata masaha, ya baka wata dama, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, kaga dama ka yi imani, kaga dama ka kafirta, illa dai ka sani akwai abin da zai biyo baya na sakamako. In ka kafirta din ba haka za a kyale ka ba, ka ce Allah ne ya ce ina ga dama, a'a ya gaya maka na atadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya tanadar da wata wuta ga wanda duk ya kafirci. To saboda haka Allah yake cewa ma kana li nafsin an tu'mina illa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, babu wani rai da zai mutu sai da izinin Allah. Kitaban, rubutaccen abu ne, ai maktuban fil lawhil mahfuz, abu ne rubutacce a cikin lawhul mahfuz wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkan abubuwan da za su wakana na kaddara a cikin wannan littafi, gabanin ya halicci halittu gaba daya da shekara 50,000 sana Allah ya rubuta wannan. Saboda haka duk abin da ka sani yana ciki, daga ciki akwai rayukan ɗan adam, wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin inna zalika 'ala Allahi yasir, babu wani da zai yi tsawon rai ko kuma yayi gajartar rayuwa, shine ma'anar wa la yunqasu min umrihi, ko yayi gajeriyar rayuwa face wannan yana rubuce a cikin littafin lauhul mahfuz, wannan abu ne mai sauki a gurin Allah. Bayan an rubuta a lauhul mahfuz, kuma za a rubuta lokacin da aka zo busa wa mutum rai yana cikin mahaifiyarsa kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu inna ahadakum la yujma'u khalquhu a ciki yake cewa summa yursalu ilayhi malak sana sai aiko masa mala'ika fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id sai a umarci wannan mala'ika ya rubuta arzikinsa ya rubuta ajalinsa bayan da yana cikin lauhul mahfuz yanzu a sake rubuta lokacin halittarsa da arzikinsa dan aljanna ne ko dan wuta sannan lokacin da ake kasafta komai na shekara shekara Allah yana kasafin shekara a abin lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim to fiha yufraqu kullu amrin hakim ita ce ranar lailatul qadri a lokacin kuma ubangiji yakan sake yi wa halittarsa wani budget kuma wanda asalin sa yana cikin lauhul mahfuz to a shekarar me zai faru wanda zai mutu a shekarar a ciki za a ƙara tabbatar da cewa to akwai wani yana da lauhul mahfuz a shekarar zai mutu to a rubuta a ina zai mutu a inda zai mutu da sanadiyar mutuwarsa sannan a rubuta a nan to haka ubangiji ya riga ya rubuta shi yasa ce kitaba abu ne rubutacce mataki mataki an rubuta shi wannan ba zai ci karo da kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yunsau lahu fi ajrihi fal yasil rahimahu annabi yana cewa wanda duk yake so a yalwata masa arzikinsa a kuma jinkirta masa ajalinsa to ya sadar da zumuncinsa wanda ya ce to a kenan zai yiwu a ƙara maka eh shi ma ƙarin yana da rubuce zai yiwu a ƙara maka mana tunda annabi ne ya ce farinsa amma shi ma ƙarin yana da rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya yi ka cewa za ka yi shekara kaza amma dalilin da zai sa ka samu wannan shekaru shine za ka sadar da zumuncinka sauraka za ka sadar da zumuncinka domin ka samu wannan ƙarin sauraka shi ma wannan da sadar da zumunci da duk abin da za ka yi shi ma yana rubuce ba haka kawai ya faru ba Allah bai san da shi ba sannan Allah ya ce mu'ajjalan ƙayyadajje ne bayan an rubuta shi kuma an ƙayyade shi an faɗi sanda kowane mutum zai mutu sauraka babu wanda zai mutu sai ya cinye ajalinsa sai ya cinye kwanakinsa ƙaƙa ba zai rage ko da daƙiƙa ɗaya ba in ya mutu 12:30 na dare to iya wannan lokacin dama Allah ya zai mutu haka yake a rubuce a daidai wannan inda minti 15 ne inda minti 20 inda minti 5 kowane irin mintuna ne ya ƙaru to wannan a rubuce yake cewa sai ya wato ƙalƙale wannan lokacin shine mu'ajjalan din saboda haka ba dabara ba za ta saka ƙara ba wata dabara da za ka yi su yan dabaru ka ce bari ka ƙara wa kanka wani abu ba zai yiwu ba saboda haka jarinta da rashin tsoro ba shi ne zai saka mutu da wuri ba ragwanci da tsoro da zabunta da waye da shi ne zai saka yi tsawon rai ba saboda haka kaga ashe ba buƙatar wannan Allah yana cewa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu wani rai da Allah zai jinkirta shi lokacin da azalin sa to wannan aqidar da take tattare da musulmi ita ce ta sa take sa su tadhiya a lokacin da suke gogoromaya dan daukaka addinin Allah saboda sun san komai a rubuce wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa musulmi suka iya fuskantar kowane irin hatsari wajen ɗaukaka addinin Allah sun san ajalinsu a hannun Allah yake in Allah ya ce zai mutu zai mutu in kuma Allah ya ce ba zai mutu ba wanda ya sai kashe shi shi yasa Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul bayan duk gumurzin da ya sha ya shiga yaƙe-yaƙe ya fi ɗari gumurzu dai na yaƙi fafatawa ya shiga ya fi ɗari haka yake cewa laqad khuttu akthara min 100 ma'araka na shiga gwagwarmaya ta yaƙi kwafsiyawa ta yaƙi ta fi ɗari ya ce wa ma fi jasadi shibran illa wa fihi ta'natu rumhin aw darbatu sayfin aw ramyatu sahmi ya ce babu daidai da ɗani ɗaya a jikina wuri ɗani ɗaya a jikina inda babu ko sukan mashi ko saran takobi ko kuma abin nan cakar kibiya babu inda babu wannan a cikina yace wa ha ana za a mutu ala firashi kama ya mutu al-ba'iru, amma gashi a yau zan mutu akan shimfidata kamar yanda raƙumi yake mutuwa. Fala namat a'yunud dubana, ce kada Allah ya bawa matsorata damar bacci. Saboda ka inda a ce sara suka shi zai sa ya mutu, to da shi tuni sai buzunsa ko buzunsa, ba ma sai buzunsa ba, da shi tuni ko buzunsa babu, amma sai gashi da yake Allah subhanahu wataala ya rubuta masa cewa zai ainihin mutu ne akan shimfiɗarsa, haka ta kasance. Shi ne Allah ya ce wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha, wanda duk yake neman lada na duniya to za mu bashi daga ladan duniya. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha, wanda kuma na lahira yake nema to shi ma za mu bashi. Saboda haka kowa gwargwadon abinda ya nuna yake yake nuna wa Allah yana so. In a duniya duniyar ka nuna wa Allah kake so, to zai baka, shi ma ba zai baka sama da abinda ya rubuta maka ba. Abin nan da yake rubuce a cikin kundinka shi zai baka duk irin yadda za ka kai ga dagewa. In kana yuridul afina ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah ce duk wanda yake nufin lahira, duk wanda yake nufin al'ajila ta gaggawa ita ce duniya, ajjalna lahu fiha ma nasha'u, to za mu gaggauto masa abinda muka ga dama a cikinta, ba abinda shi ya ga dama ba, abinda mu muka ga dama. Sannan liman nurid, ga wanda ma muka so, wanda muka nufa mu bawa, duk fafatakka in ba mu nufin mu baka ba za ka samu ba. Sannan kuma ya yi watsi da addinin Allah, ya je Allah subhanahu wataala ya haɗa shi da wutar jahannama. Haka ne yake cewa man kana yuridu harsa al-akhirati nazullahu fi harsi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Wanda duk yake nufin sakamakon duniya to za mu ƙara masa amfanin duniya, za mu ƙara masa. Wanda kuma yake nufin lahira, wa yake nufin lahira za mu ƙara masa. Wanda yake nufin na duniya shi ma za mu ba shi daga cikinta, amma a lahira ba shi da rabo. Sai ya sa cikin mutane akwai wanda yake roƙon Allah ya ba shi kyakkyawa a duniya, ba shi kyakkyawa a lahira, amma akwai wanda shi duniyar kawai yake so. Min annasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Waɗannan su ne abinda Allah yake son mu'mini ya kasance. Kada ya rika kallon duniya da idon, wato ya rika mantawa da lahirarsa. Saboda haka duk wanda Ubangiji subhanahu wataala ya nufa da aikin lahira, to za ka cewa ya dage akan aikin lahira. Man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyukanmu, abinda muka yi na daidai Allah ya karba mana, abinda muka yi na kuskure Allah ya yi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.